بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان uwa masu albarka, ina mana barka da wannan yammaci na ranar talata yau daya, ko kuma mu ce mun shiga daren wato Laraba, daren biyu kenan ga watan Al-Muharram shekara ta 1448 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 16 ga watan June 2023. Daga wannan masallaci na Central Mosque na Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Samaro a Zaria. A yau Allah cikin hikimarsa ya kaddara za mu fara darasi a cikin littafin wato Al-Aqidatul Wasitiyya, wallafar Al-Imamu Sheikhul Islam ابن تيمية رحمة الله عليه. كفو مشغات كن وانا نكراتو كيس اي اوكي تاكي تتشير مقدمة دي كما تمي دوبا ازوا قتشوا كراتو يوني ذا افارشي بابو ليفي دمني داجيا كومن غبات دوسو زن تتكا اسكي دا علاقة دا كراتو. وانا نكراتو شوا غبان وانا مسالة شي مسوكو لادا شي suka yi uwa suka yi makarbiya, Allah ya saka musu alkhairi wajen ganin cewa an samar da irin wannan darasi, wanda a da malaminmu Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu Allah ya saka mashi alkhairi, da yana yin darasi kasancewar shi ma'aikaci ne shi ma da a wannan jami'a. Amma daga baya, kamar yadda muka sani, ya bar jami'ar Ahmadu Bello ya koma jami'ar can dutse garinsu, Federal University of Dutse. Mutum daga lokacin da ba a samu halin ci gaba da wannan karatu ba, duk da akwai sauran malamai da suke gabatar da karatuka mabambanta, Allah ya saka musu alkhairi. Waɗannan shugabanni namu suka yi kokari wajen ganin cewa sun yi min atara, duk da na yi ta kokarin na zille, amma dai sun taro ni, kuma na ga cewa lalle akwai fa'ida sosai a cikin duk da takura da zan iya samu, kasancewar yawan ayyuka da nake da su a wajen jami'a, ko kuma ni ba ma a nan anguwar nake, ni daga cikin gari nake zuwa sosai. Kaga kuwa wanda ba a nan yake ba, wataƙila zai zama akwai inconvenience. Amma tunda har muna zuwa neman duniya, daga can ɗin ya kamata kuma mu ƙoƙari mu nemi lahira, duk wataƙila wannan aikin da za mu yi ni da ku ya zama shi ne rabonmu na lahira a cikin aikin biyu. Allah ya sa mu dace. A cikin wannan takaitaccen muƙaddima, ina so ne mana magana akan muhimmancin koyar da mutane addini a irin wannan society din namu na university, da kuma a keɓance muhimmancin karantar da aƙida a ko'ina, da kuma wasu daga cikin dalilan da suka sa muka zaɓi wannan littafi na Al-Wasitiyya, sai kuma bayani akan littafin da mai littafin, da kuma salon da za mu bi insha Allahu wajen karanta littafin. Waɗannan su ne matsalolin da nake gani ya kamata mu yi ishara zuwa gare su a cikin wannan mukaddima insha Allah. Abu na farko shine muhimmancin ya zama cewa a cikin university environment akwai darussa da ayyuka na da'awa na karantar da addini musamman a cikin masallatai da sauran wurare. Babu shakka dukkaninmu a matsayinmu na ɗalibai da ma'aikata da sauran al'umma da ke kewaye da wannan jami'a babu buƙatar wani bayani game da muhimmancin wannan jami'a da tarihinta da kuma shahararta a cikin ƙasa da ma wajenta a wanda yake da wani jayayya akan wannan. Amma masallaci shi a karan kansa wani wuri ne na musamman da Allah ya umarni da a keɓance shi don bauta. A cikin hadisin al-Imam Muslim da ke cikin sahih ɗinsa daga Sahabi Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha, a cikin garuruwa wurin da Allah ya fi so gaba ɗaya shine masallaci. Ma'ana yanzu a cikin university nan a wurin Allah babu inda yake nan wajen daraja, da senate da department da faculty da center da hostel duka a wurin Allah ba su kai daraja masallacin nan. Saboda kuma masallacin zai sabin ne a matsayin wurin da zai alakanta bayi asali da Ubangiji. Duk wuraren da muke gani a cikin makarantar nan, masallatan cikin makarantar a matsayinmu na musulmi wajibi ne mu dinga jin cewa waɗannan wuraren a wurin Allah sun fi sauran wuraren daraja. Wataƙila mu saboda harkar da muke ko abincin da muke nema ko karatun da muke a wasu a cikin faculty ɗinmu da department muna ganin muhimmancin wasu abubuwa, amma a wurin Allah to masallaci ya fi ko'ina daraja. Saboda haka Allah ya umarni da a raya masallatai kamar yadda Allah yake faɗa cikin suratul Nur, fi buyutin azina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijalun, cikin gidajen da Allah ya umarni da a ɗaukaka su a tsarkake su a mutunta su kuma a dinga ambaton Allah a cikinsu. Ambaton Allah ɗin nan ya haɗa da salloli na farilla da nafilfili da ambaton Allah zikirori da ake yi bayan sallah da addu'o'i da kuma sauran ayyuka, karatun Alƙur'ani, halaƙa ta karatu, wurin zaman fatawa da sauran abubuwa da za su amfani mutane a addininsu da rayuwarsu. Saboda haka yi wa Allah godiya idan ya zama na cewa duk da irin yanayin inda ake rayuwa amma kana samun lokaci da kake zuwa masallaci don ka yi ibada tare da musulmi a cikin jami'i, don ka saurari karatu ko ka koyi karatu ko don ka zauna ka karanta Alƙur'ani. Kai ko da ma zauna za ka yi ka karanta karatunka na boko wanda yake zaune yake a masallaci, babu shakka ya fi nuna kusancin shi da mahaliccinsa fiye da wanda yake a wani waje, saboda wuri ne mai falala a wurin Allah Maɗaukakin Sarki. To fa'idojin da za mu samu daga raya waɗannan masallatai da ilmummuka da darussa na addini suna da yawa. Da gaske na farko dai akwai tabbatar da manufar da ta sa Allah ya halicce mu. Allah ya halicce mu da manufa sananniya, kamar yadda Allah yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halicci aljanu da mutane ba don su bauta mini. A cikin duk ayyukan da muke yi a zamanmu a wannan wajen, Allah abin da ya kawo mu duniya mu yi shine sallah da azumi da zakka da hajji da sauransu. Sauran kuma Allah ya halasta mana mu yi su ne don su taimaka mana wajen waɗancan ayyukan. Idan ba za su taimaka mana wajen waɗancan ayyukan ba, to ba su da wani amfani a wajen. Saboda haka a masallatan ne za a koya mana yadda za mu tabbatar da wato alaƙanmu ta inganta tsakaninmu da Allah Mahaliccin. Abu na biyu shine masallaci a cikin environment na university ko wani waje irin haka yana zama kariya, yana zama himaya lit-tullab wal muwazzifin an al-aqaid al-fikriya al-munharifa, zai zama mana kariya. Ma'aikata da ɗalibai da sauran al'umma suna buƙatar darussa a masallatai a irin wannan wajen domin su kare mu daga karkatattun ra'ayoyi da karkatattun tunaninnuka, wanda wasu ra'ayoyin ma da tunaninnukan suna saƙi a cikin karatun bokon da muke. Wasu kuma saboda cakuɗaɗɗiyar mutane iri daban-daban da al'adu mabambanta da al'ummomi daban-daban, musamman a wannan jami'ar tamu mai albarka da ta zama ta bambanta da sauran jami'o'i ta wannan fuskar. Dukkaninmu nan a nan muke rayuwa galibi, mun san irin yadda AU take da misali da take da wani nesa na kamar wata 'yar ƙaramar Najeriya ce. Za ka yi gamuwa da kowa, ya zama roommate ɗinka, classmate ɗinka, malaminka, abokinka, wanda watakila tunanin shi ko addininsa ko al'adunsa ba irin naka ba. To kaga a ɗabi'ar rayuwa kuma za a zama akwai sabawa da juna, kwaikwayon al'adun juna, da kuma riƙo da wasu sababbin al'adun da ba naka ba. Idan mutum yana nesa da tunanin addini, yana nesa da koyon ilimin addini, yana da sauƙi ƙwarai a wayi gari bayan shekara huɗu ko biyar ya koma garinsu, sai a ga ya dawo da digiri amma kuma ya zo da wata mummunar tarbiyya, ko kuma ya zama wani kwamare, ra'ayinshi ya canza, wai shi ɗan boko ne, yanzu bai ma yarda da Allah ba, ko kuma yana musun wasu abubuwa da suka tabbata addinin musulunci. Amma idan mutum ya ci gajiyar zaman shi a irin wannan wuri da ake da malamai da masallatai da abubuwa, sai kuma ga wani shi kuma ya ƙara nagarta. Akwai wanda a nan jami'a suka yi haddan Alƙur'ani, akwai wanda a nan jami'a suka koyi wato ayyuka na ibada, suka saba da abin nan halartar makaranta, suka saba da azumin Litinin da Alhamis, wasu 'yan mata a nan suka koyi saka hijabi da sauransu. To haka wuri ne wanda kowa idan ya zo da gwargwadon zuciyarsa, gwargwadon abin da zai biyo baya na abin da zai yi ko nagarta ko aka tsaka. Saboda haka babu shakka darussa da ake a masallatanmu na cikin jami'a za su taimaka wajen kiyaye mu daga karkatar ɗabi'a ko aƙida ko wasu tunaninnuka. Sannan za su gina ma mutum kuma shakhsiya mutawazina, madaidaiciyar personality ɗin ka zama madaidaici, ka koyi a ɗabi'u irin gaskiya, riƙon amana, girmama na gaba da kai, yin ƙoƙari a wajen aiki, da ka zama responsible ma. Saboda waɗannan ɗabi'u dukkan musulunci zai yana horo da su. Kuma kullum malamanmu suna gaya mana a cikin hutubun juma'a, a cikin darussa, a cikin nasarorin da suke mana. Wataƙila lakcarorin da suke koyar da mu a aji wannan bai dame su ba, abin da ya dame su kawai ilimin boko da suke koyar da mu. Wataƙila a cikin ƙungiyoyinmu na department ko ƙungiyoyinmu na wasu sauran intima'at ba dole a damu da koya mana waɗannan ba. Kuma wannan irin tsari yana shi zai alaƙanta ilimin da muke koya na boko da imanin mu, domin mutane ne da a nan gaba za su zama ma'aikata, shuwagabanni, jami'an gwamnati, 'yan siyasa, likitoci, injiniyoyi, masu kula da abubuwa daban-daban. Idan suna da imani, suna da kyakkyawan ɗabi'a, suna da kula da addini, babu shakka wannan imani da kyakkyawan ɗabi'a da kula da addini zai tasiri a cikin yadda suke discharging dutsensu bayan sun graduate. Idan kuma babu tasirin waɗannan kyawawan ɗabi'u da al'adu, kuma za a ga cikas, za a ga giɓi a cikin delivery na services ɗin. Saboda haka nake ba kaina shawara da sauran al'umma cewa kowa ya ƙoƙari ya ga cewa ya rabauta da abin da zai samu na ilimi da tarbiyya mai kyau da kyawawan al'adu a zamanka na ma'aikaci ko ɗan makaranta a wannan jami'a mai albarka. Domin bayan kasancewa ta makaranta jami'a kuma markazi da ta koyi da tarbiyya da koyi da al'adu na gari, sannan wajibi ne kuma ya zama ba wai a nan central mosque ba, ta a cikin masallatanmu na cikin makaranta mabambanta ya zama akwai tsare-tsare, a ci gaba da maintaining tsare-tsare na darussa da halaqat na hadda da karantar Alƙur'ani da tarurruka na wayar da kai da ire-irensu don mutane su amfana. Sannan abu na farko ne wannan game da muhimmancin koyar da ilimi na addini a cikin makarantunmu da jami'o'inmu. Abu na biyu batu game da karatun aƙida, wannan darasi ne a cikin aƙida. idan muka ce aqida muna nufin aqida abinda mutum yake kudurcewa a zuciyarsa game da Allah sanin ubangiji madaukakin sarki da tabbatar mai da abinda ya tabbatar wa kansa a cikin ayoyin alqur'ani na siffofi madaukaka da darajoji da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wa da Allah madaukakin sarki na siffofinsa da tsarkake shi daga dukkanin aibi da duk wata nakasa da kuma bayanin waɗannan abubuwa siffofin Allah da sunayensa da bautar Allah da sauransu da yin bayaninsu ta hanyar kafa hujjoji na Al-Qur'ani da Sunna da kuma fassarar malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da kuma wanda suka bi bayansu da kyautatawa. Wannan shine ilimin aqida. Ba abin kyama ne ko abin takaici kamar da wasu ke tunani da an ce aqida wani sai dauka wai za a koyar da kudi zafin kai ko rikici ko raba kan musulmi duk ba haka bane. A kokarin fahimtar da mutane alaƙar su da Allah da kuma tabbatar musu da fitrar su ta addini da kuma tabbatar musu da haka a bisa hasken sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Malamai sun jima suna yin rubuce-rubuce a fannin aqida tun bayo ba. Idan muka bi tarihi za mu ga cewa Al-Qur'ani shi ne farkon littafin aqidar musulunci, kuma a cikin shi ake magana akan tauhidi, a cikin shi ake magana akan siffofin Allah, a cikin shi ake magana akan rububiyya, a cikin shi ake magana akan abubuwa na gaibi tun daga kaddara, zaman kabari, lahira, sirati, aljanna da wuta da aljanu da sauransu da mala'iku. Duk wannan Qur'ani ne ya fara kawo shi, kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda su ne farkon ɗalibai a musulunci, su ne farkon al'ummar musulunci, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kantar da su waɗannan ayoyi kuma sun fahimci su, sun yi aiki da su, sun gamu su da su har zuwa zamanin tabi'ai, sanda aka fara samun wasu ƙungiyoyi na bid'a sun fara tsirowa. Ta farkon su ita ce Khawarij, wato ƙungiyar da suka yi wa Sayyidina Ali tawaye har abin ya kai ga an kashe shi kisa na gilla kafin shi Sayyidina Usman radiyallahu anhuma. Wannan ƙungiya ta tawaye ita ce ƙungiya ta farko, ƙungiyar Khawarij. Daga nan aka samu ƙungiya ta tawaye ko kuma ta bid'a ta biyu ita ce Ar-Rawafid, wato ƴan Shi'a wanda suka koma suna aibata sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da irin Jahmiyya wanda suke inkarin siffofin Allah madaukakin sarki. To waɗannan ƙungiyoyi za mu ga cewa malamai cikin tabi'ai da atba'u tabi'in sun mayar musu da martanin ɓarnarsu, irin rasa'il na Al-Hasan al-Basri da rasa'il na Umar ɗan Abdulaziz rahmatullahi alayhima. Daga nan sai aka tafi marhala ta uku, ita ce marhalatu tasnif. Aka fara rubuta littattafai na musamman akan aqida daga zamanin su Al-Imam Ahmad ibn Hanbal da irin rigingimun da ya samu kanshi a ciki na khalqul Qur'an, Ahmad ɗan Hanbali rahmatullahi alayhi, da malaman zamanin shi irin su Al-Muzani, irin su Al-Imam Shafi'i da makamantansu su rubuta littattafai, wasu su samu su suna kamar shi Ahmad ɗan Hanbali da Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyya, yana da kitabu Fada'ilus Sahaba, yana da kitabu Sunna, waɗannan dukkan tafi ne a cikin aqida. Al-Muzani yana da littafin mai suna wato As-Sunna da ire-irensu. Waɗannan a ƙarni na biyu kenan zuwa na uku suka yi ta rubuta littattafai, waɗanda littattafan sun zo ne su ma don mayar da martani ga bid'o'i na aqida a wannan zamanin, amma kuma ba su yi ta'assul na qawa'id na ilimin aqida ba, kawai galibi suka ruwaito maganganu ne na magabatansu da hadisai da ayoyi. Bayan wannan zamanin sai kuma aka shiga ƙarni na huɗu zuwa na biyar har zuwa farkon ƙarni na shida, to a nan ne aka samu ta'assul, wato theoretical framework na ilimin aqida. aka yi littattafai kuma manya-manya wanda su ne suke matsayin wato literature da ake komawa gare shi wajen bincike game da ilimin aƙida. Ina nufin littattafai irin su sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jama'a na Hibatullah al-Lalakai, littattafai irin su ash-shari'a na al-Ajurri, littattafai irin su al-Ibana al-usul ad-diyana na ainihin wato Abu al-Hasan al-Ash'ari, littattafai irin su kitab at-tauhid wa bayan sifat ar-rabb na Ibn Khuzaimah, littattafai irin su kitab al-arsh na da kitab ar-ru'ya na al-Imam Abu al-Hasan ad-Darqutni da ire-iren waɗannan malamai da suka rayu a ƙarni na uku zuwa na huɗu ko na biyar a ƙarnonin musulunci. Wannan littafin za ka tarar su ne madogara game da ta'asul na aƙida. To bayan wannan zamanin daga ƙarni na shida har zuwa nan kurkusa, sai kuma salo ya canza, aka koma ana littafai irin wanda ake ce ma mukhtasarat, in taƙaitattun littafai ƙanana, da kuma littattafai na sharhi don ƙarin bayani a kan waɗannan littattafan da gabata. Ga wannan marhalar ce malamin nan da muke magana kan shi ne Taimiya ya rayu, Allah ya gafarta mishi. A wannan marhalar ce muka samu littattafai irin su Aqidatu Tahawiyya ga Imam Abu Ja'far Tahawi, irin Lum'atu al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil ar-Rashad na Abu na al-Maqdisi Muwaffiquddin, da ita kanta al-Aqidatu al-Wasitiyya din da muke magana, da ire-iren su ƙananan littafai ne wanda ake yin su don koyarwa ko kuma don amsa fatawa ko wani abu makamancin haka. Idan muka kalle su gaba ɗaya abin da za mu gani kenan. To har zuwa kuma wannan zamanin, a wannan zamanin kuma sai ilimin aƙida ya ɗaukaka zuwa wani fanni na ilimi mai zaman kanshi. A yanzu a wannan zamanin za ka ga akwai professors masana waɗanda fannin su kawai shi ne aƙida, musamman a jami'o'i irin na ƙasashen Larabawa, jami'o'i da suke da ba da muhimmanci ga ilimin musulunci. Za ka ga mutum a ce professor ne amma aƙida ce kawai fannin, yana da rubuce-rubuce da bincike na ilimi da ya yi a kan manhaji na ilimi, gwargwadon fanninsa da kuma abin nan ɗinsa, karkatarsa, intima ɗinsa. So da haka za mu iya kasantafa aƙida zuwa gida uku. Akwai mukhtasarat, akwai mutawassibat, sannan akwai kuma wanda suke mutawwala, akwai taƙaitattu ƙanana wanda za a yi amfani da su a karatun masallaci, a karatun aji, ko wani ƙanƙanin course na bita na lokaci ƙanƙani kamar wannan da muke so mu yi amfani da shi. Akwai kuma matsakaita wanda suka kai girman mujalladi ko mujalladi biyu ko makamancin haka. Akwai kuma masu yawa kamar wancan da muka ambata, irin ash-shari'a na al-ajir mujalladi shida, kamar al-ibanatu al-kubra ta Ibn Battah mujalladi wajen tara, da ire-iren su. Waɗannan manya-manya littafai ne wanda galibi akan yi amfani da su ne for reference purpose, wanda yake bincike ko wanda ya zurfi a harkar su ne suke amfani da su. Su wannan fanni ne na ilimi cikin muhimman fannonin musulunci, waɗanda a yanzu haka akwai masana da suke rubuce-rubuce a kansu a ko'ina. Saboda haka abinda za mu yi amfani da shi kawai wani ƙaramin littafi ne wanda muke ganin zai biya mana buƙata a karon farko a irin wannan matakin. To sai mu tsallaka zuwa gaba ta gaba, ita ce game da shi littafin al-Wasitiyya. Wannan littafi na al-Wasitiyya kamar da muka ambata matani ne, wato matani shi ne ƙaramin littafi wanda kawai ya kawo wasu masa'il. Al-Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bai rubuta wannan littafin ibtida'an a matsayin ya rubuta littafi ba. Asali kamar yadda zamu zo mu ji amsa ce ga wata tambaya da wani mutum mai suna Ash-Shaykhu Radiyuddin Al-Waqifi. Ash-Shaykh Radiyuddin Al-Waqifi alƙali ne, malami a madhabin Shafi'iyya, mazaunin garin Waqif. Wannan gari na Waqif a lokacin gari ne a ƙasar Iraki, wanda asalin garin wani gari ne tsakankanin manyan birane guda biyu, Kufa da Basra. A zamanin sarki Hajjaj ibn Yusuf, wannan sarkin da ake labarin zalunci shigar, shi ne ya ga cewa garin Kufa yana cike da rigingimu da cincinu, yana so yayi wani gari wanda zai zama kamar administrative city, inda zai maida ma'aikatu da sojojinsa da sauran jami'an gwamnati. Shi ne zai yi wani gari tsakanin Kufa da Basra, ya sa mai suna Wasit, kamar yana arashi cewa gari wanda yake tsakanin wasu garuruwa. Ya gina garin cikin shekara biyu, daga tsakanin shekara ta 81 zuwa 83 bayan hijirar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A yanzu garin babu shi, garin ya tashi tuntuni, sai dai har yanzu a ƙasar Iraki akwai wani gari da ke amsa wannan suna. Amma scientifically inda garin yake na yanzu ba inda wancan yake ba, amma an san kufai ɗinsa, an kai bincike za ka yi kai. Ba shi ne damuwar mu ba. Wannan mutumi ya taso daga wancan gari, sai ya biyo ta ƙasar Sham a hanyarsa ta zuwa aikin hajji. Sai ya tsaya ziyara gidan al'imamu Ibn Taymiyyah, kuma sai ya roƙe shi cewa don Allah ya taimaka masa, ya rubuta mai littafi a kan abin da ya shafi aƙida na abubuwan da malamai suka yi ittifaƙi a kansu babu saɓani a kai. Ibn Taymiyyah yana mashi cewa yana da uzurori, amma mutumin ya matsa mai har sai da ya rubuta mashi littafin. Za mu ji ya faɗa haka a cikin muƙaddimarsa. Wannan littafi ana tunanin Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ko dai shekara ta 697 ko kuma da 8 a tsakanin wannan shekaru guda biyu rubuta su. Ibn Taymiyyah ya saba da al'adar sanya wa littafin shi suna da sunan garuruwa, Al-Aqidatul Bahawiyya, Al-Aqidatul Wasatiyya, wato aqida dan mutanen Wasat. Akwai Al-Fatwal Hamawiyya, fatawa zuwa ga mutanen Hama. Akwai Al-Aqidatul Tadmuriyya, aqida saƙo zuwa ga mutanen Tadmur. Ya saba da wannan. Wasu malaman kuma sukan sa suna ba littafin su sai zama kaman sunan kaman Al-Aqidatul Tahawiyya, wato aqidan malam Abu Ja'far al-Tahawi. Kaman Al-Aqidatul Nabbaniyya, wato aqida ta sarki Nizamul Mulk al-Sarjuki. So suna da irin wannan salon a sa ma littafi sunan gari ko sunan malamin da ya rubuta shi, kamar aqidatul raziyyaini, wato aqidan Abu Hatim al-Razi da abokin shi Abu Zur'at al-Razi, sai a ce aqidatul raziyyaini. So da haka wannan suna ne ga magari da malamai suka saba sanya wa littafin su. Wannan matni mun zaɓe shi bayan shawara da su shugabanninmu, Allah ya saka musu alkhairi, da kuma hatta wasu daga cikin malamai sai da na nemi shawararsu wajen ganin cewa littafin da zai dace da irin wannan yanayi, kuma suka ba mu shawara cewa mu yi amfani da wannan littafin, saboda littafin ya yi daga cikin muhimman littattafai taƙaitattu da za su gina maka kyakkyawar aƙida, wanda kuma malamai suka ba shi muhimmanci, musamman malaman wannan zamanin. Malaman wannan zamanin sun ba littafin Al-Wasitiyya muhimmanci sosai. Za mu bi mu ji mun zo bayani akan irin hidimar da aka yi wa littafin, duk tare da cewa malaman baya ba su ba shi wani muhimmancin da ya cancanta ba. Amma a wannan zamanin manya-manyan malaman duniya, musamman a ƙasashen Saudi Arabia da makamantansu, da nan gida Najeriya, za mu ga cewa sun karantar da littafin, sun yi masa sharhi, sun yi recording audio da video na littafin. Idan ka iya hulɗa da social media, za ka same su da yawa a kan YouTube, a kan Telegram da makamantansu. Recording da yawa na malamai mabambanta, manya-manyan malamai, za mu faɗo su daga cikinsu insha Allah. So wannan yana nuna mana littafin muhimmin littafi ne. Littafin da za ka ga manyan malamai sun ba shi kulawa, da akwai alama albarka game da littafin. Sannan daga cikin abin da zai ƙara wa littafin armashi shi ne matsayin marubucin littafin. Shekul Islam Ibn Taymiyyah matsayinsa a cikin ilimi sananne ne, babban malami ne cikin manyan malaman musulunci, wanda ake nuna shi da yatsa wajen girman alƙadarinsa da gudumar da ya bai wa addini tun daga lokacin da ya rayu har yanzu. Duniyar musulunci ba ta gushe ba, tana cin alfanun ilimin. Idan aka ce ga littafin da irin wannan malamin ya yi, hankali yakan kwanta da shi, akan gamsu da abin da ke cikin sa ko da ba a karanta ba, saboda an san matsayin malami. Sannan shi Ibn Taymiyyah a littafin ya ba da muhimmanci wajen kawo matsaloli waɗanda suke an yi ittifaki a kansu, duk malamin musulunci sun yarda da su. Duk da yake akwai wasu mukhalifun, wato waɗanda ba ahlus sunna ba, wanda suke da wasu karkatattun aƙidoji da suke da ta cewa ko suke da ja'in ja akan wasu masail, amma dai malaman musulunci cikin sahabbai da tabi'ai su kam sun gamsu da abin da ke cikin wannan littafi da kuma wanda suka biyo bayan su har wannan zamanin da muke rayuwa. Sannan Ibn Taymiyyah ya ba da muhimmanci wajen taharrir diqqa, ya tantance kalmomin da yake faɗi a littafin. Akwai littafin aqida waɗannan an zo wani wuri akan samu sarƙaƙiya, kamar yanzu al-Tahawiyya ta Abu Ja'far al-Tahawi, akwai wuraren da wasu kalmomi da wasu ta'adif suna da sarƙaƙiya, wasu sai an maimu shi ma da martani ko a ce ba haka ba. Haka Lum'atul Itiqad al-Hadi ila Sabilir Rashad ta Ibn Qudama, ko al-Iqtisad fil Itiqad nashi din baya rasa sarƙaƙiya. Balantana kuma al-Ibanatu an Usulid Diyana ta Abul Hasan al-Ash'ari, da shi Abul Hasan al-Ash'ari da aqidarsa ɓatacciya ce, daga baya Allah ya mishi gamdakatar ya tuba ya dawo cikin aqidar Ahlus Sunna, amma ya daɗe a cikin wacce aqida, da haka ya taho da wani raguwan datti. Saboda haka cikin littafin shi al-Ibanatu an Usulid Diyana, maqalatul islamiyyina wa ikhtilafatul musallin, da ire-irensu za ka dinga samun wasu gaɓoɓi masu sarƙaƙiya. Amma wanda littafin na Ibn Taymiyyah za a laluba da wuya ka iya lalubar wani waje mai irin wannan sarƙaƙiya, in banda wataƙila abinda malamai suka iya nuna yatsa a kai shi ne akwai hadisan da ya kawo a cikin littafin waɗanda inda tahqiq al-ilmi ba su inganta ba, amma shi a gunshi zai inganta. Amma wasu malamai ne suke da jayayya a kan ingancin hadisan, ya kawo su ya kafa hujja da su, wanda wannan ma yana da uzurin da mun dore dai wajen insha Allah za mu yi bayani. Sannan Ibn Taymiyyah ya bayyana cewa duk abin da ya faɗa a cikin littafin nan yana da madogara ta Al-Qur'ani ko sunna ingantacciya ko kuma maganar malamai cikin tabi'ai da makamantansu. A ina ya faɗi wannan? Akwai wani bahasansa mai suna al-munazaratul wasiqiyya, wato bayan ya rubuta wannan littafi a shekarar da muka ambata, kamar shekara ta 697, to bayan kamar shekara 8 ko wani abu makamanci haka, a 704 ko da 5 Ibn Taymiyyah ya fuskanci wata jarabawa a lokacin da wasu malamai suke ganganko suka yi ƙarar shi, aka yi mishi muhakama, kuma ƙarar da suka kai cewa shi ne yana da wasu aqidu da suka saba wa ijma'in musulmai. To da aka kira shi, abinda aka fara cewa me ya aqidaka, sai ce to in aqidar shi ake so a takaice, bari ya ba su littafin da yake wakilta aqidar shi a takaice. Sai ya aika gida aka ɗauko mishi kofin wasu biya ɗin, ce musu wannan shi ne taƙaitacciyar aqidata. Suka tafi aka ba su kofi, suka je suka karanta, washegari aka zo aka ci gaba da zama. Wannan zama ya yi armashi sosai, an tattauna masail na ilimi, irin tattaunawar malamai, wasu abubuwan sun yarda, wasu abubuwan ba su ittifaki a kai ba, amma dai tattaunawa ce mai tsayi. Idan ka koma majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujallabi na uku, za ka ga ya kawo wannan tattaunawar, tana nan da yawa sama da shafi 40. A irin bugun da yake majmu'ul fatawa ya kawo bayani sosai akan abin da ya faru a wannan munazara. To a nan ne yake gaya musu cewa duk abin da ya faɗi na siffofin Allah da ainihin wato sunayen Allah da abin da ya shafi aqidoji da ya ambata a cikin littafin yana da hujja ta Qur'ani ko hadisi ko ainihin maganganun magabata. Wannan kana son ganin irin wannan hujjojin, za ka iya ganin su idan ka koma littafin shi Al-Hamawiyya, Fatawa Al-Hamawiyyatul Kubra. Irin content ɗin ta ɗaya da wannan littafin, amma ita tana da girma mutawassita ce, da haka duk maganar da ya kawo a can yakan biyo baya da hujjoji nan kuma bai cika kawo hujjoji ba. Mu ne kawai a wajen karatun, wataƙila za mu ambaci wasu daga cikin hujjoji gwargwadon buƙata a wajen sharhi insha Allah. To anan ne ba da labarin cewa duk abin da ya ambata yana da madogara a cikin Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma maganganun malaman farko. Sannan Ibn Taymiyyah ya ƙare ke littafin da wani abu mai ban sha'awa wanda za ka zagaya littattafan aƙida ko usuluddin da yawa baka same shi ba. Shi ne ya cike ta da cewa daga cikin mazhabin magabata na ƙwarai a aƙida akwai kula da ɗabi'u da halaye na gari, wato al-akhlaq wa suluk, wanda da wuya ka samu littafin aƙida yake tsaruki zuwa ga wani, wanda kuma cire ɗabi'u da halayya daga cikin addini to cire kaso mai tsoka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, Allah ya aiko ni dan in cika kyawawan halaye. Allah ya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirari da cewa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kai kana kan wata ɗabi'a mai kyau mai girma. Ibn Taymiyyah a ƙarshen littafin yayi maganganu ya kawo magana akan suluji akan ɗabi'a ta gari, kamar da za mu gani idan mun je ƙarshen littafin akan abin da ya shafi gaskiya, riƙon amana, haƙuri da kyautatawa makusanta da ire-iren abin da muke da tsananin buƙata zuwa ga mu koye su kuma mu yi aiki da su, domin su ne suke cike mana nagartar da musulunci ya karantar. Wanda kamar yadda na maza da zaran an cire ɗabi'u masu kyau da halayya nagari da mutuntaka a cikin addinin mutum, to asalin ibadar ba za ta burge kowa ba, kuma ba dole ne ta tsiratar da shi ba. Domin dama ibadar da Allah ya kawo mu duniya mu yi abu biyu ne: bautar Allah da kyautata wa bayin Allah. In ka dunkula addini gaba ɗaya waɗannan abubuwan guda biyu, ka bauta wa Allah da ya halicce ka, sannan Allah ya umarce ka a cikin rayuwar da za ka yi ta bauta kuma ka kyautata ma bayinsa da suke kewaye da kai, su ne iyaye, ‘ya’ya, matan aure, ɗalibai, abokai, maƙwabta da duk wani mutum da kai hulɗa da shi, kai hatta ma dabbobi, akwai umarni akan cewa a kyautata musu a wurare mabambanta. Wannan shi ne kulasar addinin musulunci kenan. Ibn Taymiyyah ya yi gwaninta ƙwarai wajen cike littafin da bayani akan as-suluk wal akhlaq, abin da ya baiwa littafin wani touch daban da dukkanin sauran littafin aƙida. Allah ya saka mishi alkhairi. So waɗannan su ne wasu daga cikin abin da suka sa muka zaɓi littafin, sai kuma yabo da jinjina da littafin ya samu daga ɗaukacin malamai da masana da malaman tarihi da suka ambaci littafin, daga cikinsu mun koma can baya al-Imam Az-Zahabi rahmatullahi alayhi da al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali, wannan cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah ɗin kenan waɗanda suka ambace shi a wannan zamanin. Kamar yadda na ambatar mana, akwai malamai da yawa da suka ɗauki littafin nan suka karantar da shi haka a masallaci, ko suka yi recording ɗinsa a video ko audio, ko suka yi masa sharhi na rubutu. Akwai irin su al-Allama Abdulrahman Ibn Nasir al-Sa'id, al-Imam al-Sa'idi Allah ya gafarta mai, kusan a wannan zamanin shekaru 200 baya, yana cikin malaman da suka shahara wajen yayata ambaton littafin wato al-Qiyasul Wasatiyya da karantar da shi. Akwai Sheikh Muhammad Khalil Harraq, Malam Muhammad Khalil Harraq ya karantar da littafin nan, ya mai hidima ga sharhin shi ma a tare da mu a nan, Sharhul Aqidatul Wasatiyya na Muhammad Khalil Harraq, Allah ya gafarta mai, malami ne mutumin ƙasar Masar wanda ya ba da rayuwar shi gaba da wajen aikin addini ya rasu shekaru da yawa. Akwai Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen, babban malamin nan na zamanin nan, Al-Uthaymeen ya karantar da matanin Aqidatul Wasatiyya, ya yi mishi sharhi. Akwai shi recorded audio, sannan daga baya markazin kula da ilmominsa sun yi tafrijinsa, sun yi transcribing ɗinsa zuwa littafi a cikin juz'i biyu. Akwai Malam Abdul Muhsin Al-Qasim, limamin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bimutin ƙasin malami ne yana nan da ran shi da lafiyarsa, Allah ya ƙara mai lafiya, wanda yake da kula da almutunul ilmiya wajen tahqiqinsu da yaɗarsu, wanda kofin da ke hannun wasu daga cikin ‘yan uwa nashi wato aikin sa ne. Za ka ga daga kafan shi almutunul ilmiya yana aiki, yana musu aiki sosai. Akwai malam Muhammad ibn Salih da Usaini al-Usaini, wanda shi ma yana da sharhi da yamma littafin, shi ma yana nan da ransa, mutumin ƙasar Riyadh ne, ya mai sharhi rubutacce, kuma ya yi rikodin wannan sharhi a cikin wajen awa takwas. Akwai babban malami Salihul Fawzan, babban mufti na ƙasar Saudi Arabia, shi ma yana da sharhin littafin, yana kuma da recorded videos da ya karanta littafin. Hakanan abin nan Abdulmuhsin al-Badr, Mala Abdulmuhsin Abdulrazak da shi da ɗansa Abdulmuhsin al-Badr da ɗan shi Abdulrazak ibn Abdulmuhsin al-Badr, dukkanin su sun karanta da littafin nan, kuma sun mishi sharhi rubutacce. Akwai malam Abdulrahman ibn Nasir al-Barraq, Rahman ibn Nasir al-Barraq shi ma ya karanta da shi. Sannan akwai wasu da yawa, za mu ambace su mun zo magana tarihinsa mabambanta. Waɗannan duka malamai ne a ƙasashen musulmai, ƙasashen larabawa. Hakanan in ka dawo nan lokal malamanmu na gida, da wuya ka samu wani majalisin Ahlus Sunna da ake ba da mahimmanci zaka ta da aƙida, wanda za ka tarar ba a karanta littafin nan duk inda ka je ana karanta shi. Littafi ne mai albarka ƙwarai da gaske. Waɗannan suna daga cikin abin dubawa dama wajen zaɓen littafin da za a yi amfani da shi a majalisi am irin wannan. Kada a ɗauko littafi wanda yake garibi, ba a san shi ba, ko ba a san wanda ya rubuta shi ba, wataƙila ana cikin karantawa a ci karo da wasu matsaloli, to dama kuma an nemi matsalar. Amma littafi wanda yake irin wannan, wanda malamai suka fita kansa, duk abin da za a faɗa za a ɗauko ne daga abin da malamai suka faɗa. Waɗannan duka sharhohin littafin ne kala daban daga waɗanda nake da su a kusa, da nake amfani da su wajen nazarin shi, wanda kuma na san wasu da dama ba za su rasa su ba. Duk wanda ke hannuna sharhin malam wanda da muka ambata ne Khalil Harraz, al-Allama Muhammad Khalil Harraz shi ke da wannan sharhin, gashi bugun abin nan Darul Hijra an buga shi a 2005, kamar shekara 21 kenan aka buga wannan, shine bugu na biyar da aka yi masa. Daga cikin shi zamu yi summarizing a darasi na gaba, insha Allah zamu yi summarizing wato tarihin da ya kawo na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kafin tarihin, ya ambaci wasu gaɓoɓi game da muhimmancin karatu a cikin aqidatul salaf, wanda shine nake so in karanta mana daga shafi na 6 zuwa na 7. Malam yake cewa ahamiyatul aqidatus salafiyya baina al-aqaidil ukhra, muhimmancin aqidar magabata na ƙwarai tsakankanin sauran aqidu daban-daban. Me yasa a karanta aqidar magabata na ƙwarai yake da muhimmanci in ka lissafa da sauran aqidu na batattu? Ya kawo gaba guda hudu, zan ta karanta mana su a takaice. Na farko yace awwalan annahu biha tatawahhadu suhuful muslimin wadduat wa alaiha tajtami'u kalimatuhum wa bidunha tatafakkak dhalika annaha aqidatu kitabi was sunna wal jil al awwal min as sahaba wa kullu tajammu'in ala ghayriha masiruhu al fashal wat tafakkuk. Yace daga cikin alfanun karantar da aqidar magabata na ƙwarai shine ita ce aqida da za ta iya haɗa kan musulmai da masu da'awa da masu wa'azi, saboda ita dai dama tana dogara ne da Qur'ani da Sunna, kuma kowa in dai musulmi ne na ƙwarai ba ɗan ƙalaƙata ba ne shi, yarda da Qur'ani da Sunna, ba sai a tsaya iya don kowa ya ajiye ra'ayin shi gefe, wanda wannan zai ba mu dama musulmai kanmu ya haɗu, wanda kuma haɗin kanmu shi ne ƙarfinmu. Haɗin kanmu ɗaya ne daga cikin abubuwa na wajibi da shari'a ce umarni zuwa gare mu. Musulunci ya kiraye mu zuwa ga wato haɗin kai. To haɗin kan nan zai yiwuwa sai mu watsar da ra'ayoyinmu, mun yi riƙo da abin da kowa ya yarda da shi, shine Alƙur'ani da Sunna. Wannan aqida tana taimaka mana wajen sanya mu a cikin wannan tafarki. Na biyu, أن الأجهزة السلفية تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة وأن أكيد أتنا في مقامك وذن سن درجة نصوص القرآن والسنة وتعصمه من رد معانيها وما تهناك وتجايي القرآن والسنة أصلا أجهزة المسلم المسلمين هي وقوة أبا أما ينادى جايي ينادى reservation ينادى أجمل أكن أبو بواد ديوة لكتب القرآن والسنة za ce Allah ya ce ko annabi ya ce amma zai kaddama zai kawo ra'ayin sa ko ra'ayin wani wanda ya yi da shi alama wanda ya yi da shi din wani kafiri ne wani arne ne wani bature ne amma idan mutum kullun ana kafa mai hujja da Qur'ani da Sunna ya saba jin su to ana fatan ya wayi gari yana girmama waɗannan nassoshi da zai dinga wasa da su ko rikici akan su na uku annaha tarbitul muslima bis salaf min as-sahabati wa man tabi'ahu wannan aqida tana danganta ka kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da magabata cikin tabi'ai fatazidu wa izzatan wa imanan wa ikhara zaka ji ta kara maka daraja da imani da kuma alfari da cewa kai addinin ka kana yin shi ne irin na first generation of the Muslim ummah kana yin shi ne irin na al'ummar musulmai na farko kuma addinin musulunci bayan shekaru masu daɗewa bayan ɗaruruwan shekaru a yanzu yadda yake an yi dilutin abubuwa da dama an yi compromising wasu standards an kawo bid'o'i to ya za a yi ka iya tantance addini mai inganci shine ka koma irin addinin da waɗanda suka rayu sanda ake wahayin suka yi da addinin ɗaliban waɗannan irin wanda sahabbai suka koma suka koya wa ɗalibansu tabi'ai da irin wanda tabi'ai sai kawai dalibansu atba'u tabi'in idan ka samu wannan za ka ga cewa alhamdulillahi ka samu musulunci wanda yake da tushe wanda yake da inganci kuma ka samu ma'auni da za ka yi tantance ne mai kyau menene maras kyau a cikin addini abu na hudu da ya ambata ina kanta mana takeice ne da yake cewa tamayyizuha bil wudu bil wudu aqidatu salaf tana ta siffanci da komai a fili yake babu wani ɓoye-ɓoye haisu innaha tattakhidhu alkitaba wassunnata muntalikan fi tasawwuri wal fahmi saboda tana ɗaukan qur'ani da sunna su ne farkon abin da take dogara da shi wannan qur'ani da muke karantawa kullum muke haddacewa muke muraja'a muke karantawa a sallah shi ne dai madogararta hakanan hadisan da ake karanta kullum a cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah Muwatta da sauransu sune dai madogara babu wani abu koyayye shi sa ba a danganta ta ga kowa kamar yadda sauran aqidu da bid'o'i ana danganta su zuwa ga wasu mutane ko wani nau'i a ce tariƙar wani ko a ce ƴan ƙungiyar wani su waɗannan a wannan aqida sai dai a ce kawai aqidar annabi da sahabbai ko aqida ahli sunna wal jamaa ba a danganta ta ga wani mutum saboda komai a fili yake komai is transparent ba'idan an ta'wil wa ta'til wa tashbih tare da nisanta daga ta'wili shine murfe ma'anar ayoyi wa ta'til ko a barnatar da ma'anar ayoyi wa tashbih ko aikwatanci wanda bai tabbata ba wata nashid mutamassik biha an halakatil khawd fi zatillah sannan kuma tana tsiratar da wutun dil mutamassik biha tana tsiratar da wanda ya riko da ita daga kutsawa cikin abinda Allah ya hana kutsa game da shi wa raddi nusus kitabillahi wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana hana ka wato iya aurin ido kace baka yadda da abinda Allah ya faɗa ko abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wa min thumma tuktibu sahibahar riba wal itminani li qadrillah za kuma ta koya maka yadda da kaddarar da Allah ya kaddarta wa taqdiri idhani idhanillah da kuma sanin girman Allah wala tukallifu al-aqla at-tafkira fi ma la taqata lahu bihi min al-ghaybiyat kuma wannan aqida ba ta tirsasa maka kace sai kai tunani da hankalinka ka gano abin da gaibu ne akwai abubuwan da gaibu ne za ka yi amfani ne kawai da abin da Allah ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba za ka ce sai ka san keke da keken su ba to da Allah ya toshe hanyar sanin wannan ilimin abin da ya shafi kwanciyar kabari ruhi mala'iku tsayuwar kiyama da makamanta abubuwan da idan an bace su zaka ji sun haura ga magarin hankalin mutum. Idan ka san cewa Allah ne ya faɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ka sallama, wallahi ka ja da gaddama ko kuma ka ce sai ka auna da abin da kake gani a wannan duniyar ba. Wannan duniyar da muke gani, wannan material world da muke gani, dokokinta da ka'idanta ya bambanta da wancan metaphysical world, da duniyar da take bayan wannan, duniyar kabari, duniyar aljanu, duniyar lahira sun bambanta. So da haka me zai sa hankalinka ya kwanta shi ne imaninka, da yadda da ka sakankance game da abin da Allah ya faɗa, game da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. فالاجله السلفيه سهله ميسره وبديله التعقيد والتعجيز اجله مغباتا نا قري مي سوقي تشي مي سوقين فهمتا كما ثاني سنتي دو ولا سرقيا او غجياوا يعني ده وسا اكيدو كما اكيد الشاعره ذاك جدا سي ادينغا تشوا اذا متين يا كران توحيد ينيسا يجي با الله بسبب ده با توحيد ني مي كيو با توحيد ني وندي كي تشد مقالوني ده سرقيا. Malamai da yawa za mu gudu wasu a cikin tarihi wanda in suka yi zurfi a wannan ilimin, wani sai ya rude, wani sai ya zama kamar ya ɗan samu taɓin hankali, saboda sai dinga jin abubuwa masu karo da juna tsakanin fitararsa da kuma abin da yake karantawa yau da gobe a cikin bincikensa ko a cikin littafan da yake nazari a cikinsu. Don haka irin su Al-Ghazali, irin su Ibn al-Juwayni da irin su Shahrustani, manyan malamai ne a cikin fannin aqida na Asha'ira. Kuma za ka samu da dukkaninsu sun samu kansu a cikin damuwa da nadama, wasu ma Allah ya taimake su sun tuba, sun tafi da kalmomi da suke nuna cewa wannan aqida ta kai su tabaru. Amma babu wanda za ka samu yana bin tafarki aqidar magabata na ƙwarai, ka same shi a cikin irin wannan rudanin. Komai a fili yake, kuma komai mai sauƙin fahimta ne. Domin ya dace da fitrar da Allah ya halicce mu, ya dace da abin da ke cikin Qur'ani da kullum muke karantawa, da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kullum muke kai kawo a cikin littafin shi. Wannan shine gabata, sura gabata gaba ita ce batu akan takaitaccen bayani game da tarihin wannan malamin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wanda ina ganin shi za mu kwana akan shi sai mun zo darasi na gaba insha Allah. An ci za a dinga amsa tambayoyi idan akwai masu tambayoyi, amma za mu roƙi ƴan uwa cewa a dinga rubutawa saboda ka dinga samun interaction saboda recording da ake yi. Don Allah ya so za mu dinga barin wasu mintuna na tambayoyi, amma za mu karɓa ne rubutattu. Kuma galibi gaskiya sai wani satin idan aka rubuta tambayoyi, to Allah ya kai mu wani sati idan an zo sai a karanta su, don kuma dama ta bayu zuwa ga karanta su din babu laifi insha Allah sai a karanta. Za mu saurara a nan insha Allah. Wannan shi ne da madarasar mu na farko kenan. Muna fata Allah ya sa mana albarka a cikin abin da muka ji wanda yake na gaskiya, wanda yake kurakure Allah ya gafarta mana. Allah kuma ya sanya wannan makaranta mu albarka, da malamanta da ma'aikatanta da sauran musulmi. Allah ya kawo mana alkhairi a cikin rayuwar mu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.